Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim kuma tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 12 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Sarfilu, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce har yanzu dakarun rukunin Wagner na Rasha ne ke rike da bangaren gabas na birnin Bakhmut na Ukraine, yayin da su kuma dakarun Ukraine din suke rike da iko a bangaren yamma. Koriya ta Arewa ta yanke shawarar daukar muhimman matakan jurewa yaki kwana daya kafin Seoul da Washington su soma atisayen soji mafi girma a cikin shekaru biyar. Japan ta yi bikin cika shekaru 12 da tunawa da aukuwar girgizar ƙasa mai tsanani da tsunami da kuma hatsarin nukiliya tare da yin shiru na tsawon minti daya.
To kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa yayin da ƙasar kamar take gudanar da zaben 'yan majalisar dattawa a yau Lahadi, wasu 'yan ƙasar na cewa
dangane da wato waɗannan sojojin da aka aiko su, mu a zahirin gaskiya muna cikin fargaba duba da wato yanayin da 'yan aware ke gudanar da al'amuransu a wannan gari na Baminda.
Haka kuma za a ji cewa kamfanonin aikin hajji da umara sun kira gwamnatin Nijeriya taimaka maniyyatan kamar yadda sauran ƙasashe ke yi.
Kuma hatta da Mali mun samu labari cewa su ci da alhazan ma suke yi gaba daya. Mu kuma a nan gurin sai dai alhaji kowa ya dauki guzurin shi. Babban kiran da muke yi, mun sani sare kudin ya kai haka nan, amma gwamnati ta dauke wani abu.
Daga nan za a ji cewa masana sun bayyana gamsuwa kan tattaunawar da aka yi tsakanin hukumomin Nijar da Mali kan shawo kan lamarin tsaro tsakanin kasashen biyu. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin wani rahoton tsaronta na sirri a jiya Asabar cewa har yanzu dakarun rukunin Wagner na Rasha ne ke rike da bangaren gabas na birnin Bakhmut na Ukraine, yayin da su kuma dakarun Ukraine suke rike da iko a bangaren yamma. Rahoton ya ce kogin Bakhmutka da ya ratsa ta birnin Donbas yanzu shi ne bakin daga, layin da yake da wahala ga dakarun na Wagner su iya tsallakawa. Kasancewar Ukraine ta tarwatsa muhimman gadoji a 'yan kwanakin baya. Rahoton ya kara da cewa a daidai lokacin da maharban kwanton bauna na Ukraine suke harbi daga cikin kangon gidajen da aka bari, sauran sarari da ke tsakanin bangarorin biyu ya kasance wani tarkon mutuwa, lamarin da ya haifar da babban kalubale ga yunkurin dakarun Rasha na ci gaba da kai hare-hare a yammaci. A bangaren Ukraine kuma, ma'aikatar ta ce dakarunta da sansanin dagarta suna fuskantar barazanar yunkurin Rasha na fatattakarsu daga arewaci da kudanci. Yevgeny Prigozhin, shugaban mayakan Wagner, ya wallafa wani hoton bidiyo a jiya Asabar daga abin da ya ce shi ne tsakiyar birnin Bakhmut. Sai dai kuma ya buƙaci ƙarin makamai da harsasai daga rundunar sojin Rasha domin baiwa dakarunsa damar matsawa gaba. Koriya ta Arewa ta yanke shawarar ɗaukar muhimman matakan jurewa yaƙi kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana a yau Lahadi, kwana ɗaya kafin Seoul da Washington su soma atisayen soji mafi girma a cikin shekaru biyar. An cimma matsayar ne a wani taron hukumar kula da sojoji ta jam'iyya mai mulki wanda shugaban ƙasar Kim Jong-un ya jagoranta, a cewar babban kamfanin dillancin labarai na Koriya KCNA. Kamfanin na KCNA ya ce taron ya tattauna tare da amincewa da waɗannan muhimman matakai domin ƙarfafa inganta hanyoyin jurewa yaƙi. Rahoton ya ce an yi wannan yunkurin ne tare da manufar jajircewa yanayin da ake ciki, inda ayyukan takarar yaƙi na Amurka da Koriya ta Kudu suka soma kai makura, to amma bai yi cikakken bayani kan matakan ba. Koriya ta Kudu da Amurka sun tsara soma wani atisayen kariyar kai a gobe Litinin, tare da mai da hankali kan sauyin yanayin tsaro sakamakon shirin ƙara ɗamarar yaƙi na Koriya ta Arewa, inji ƙawayen biyu. Japan ta yi bikin cika shekaru 12 da tunawa da aukuwar girgizar ƙasa mai tsanani da tsunami da kuma hatsarin nukiliya, tare da yin shiru na tsawon minti daya, yayin da damuwa ke ƙara faɗaɗa gabanin shirin fitar da ruwan sinadarai daga tashar nukiliya ta Fukushima da ta lalace. Girgizar kasa mai karfin awo 9.0 mai karfin awo 9 da kuma igiyar ruwa ta tsunami da ta afku a wasu yankuna na gabar tekun Japan a ranar 11 ga watan Maris na shekara ta 2011 ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 22,000. Wasu mazauna laluran Iwate da Miyagi da ke arewacin kasar sun yi tattaki zuwa gabar teku domin yin addu'a ga ƴan uwansu da kuma mutane 2,519 da ba a sami ganin gawarwakin su ba. Gwamnati ta ce fitar da ruwan da aka sarrafa daga masana'antar bai da wani hatsari, to amma mazauna da dama da kuma makwabtan China da Korea ta Kudu da kuma tsibirin Pacific duk suna adawa da shi.
To nan ba da jama'a Amurka zai sake dawo mana da karshen labarin duniyar. Kafin nan za mu leƙa kasar Kamaru, inda a yau ake gudanar da zaben ƴan majalisar dattawa. Sai dai da alamu an samu karancin fitowar masu kada ƙuri'u biyo bayan takunkumin da ƴan awara suka saka mazauna yankin nasu da nufin kawo tsaiko ga zaben. Wakiliyarmu Maimuna Sadu na ɗauke da wannan rahoton.
Sa'o'i kaɗan kafin kada ƙuri'a a birnin Bamin da hedikwatan yankin arewa maso yamma, zaben ƴan majalisar dattawa da zai gudana a ranar Lahadi 12 ga watan Maris 2023. Jami'an tsaro sun cike birnin kusurwa da kusurwa, lunguna da saƙo da kuma kan manyan tituna. Mun hira da wani matashi da ya ce suna cike da fargaba.
Ƙwarai da gaske dangane da wato waɗannan sojojin da aka aiko su, mu a zahirin gaskiya muna cikin fargaba duba da wato yanayin da ƴan aware ke gudanar da al'amuransu a wannan bangare namu ko ince gari na Baminda. Don mafi akasari zaki duba ki ga cewan ta wannan shashi na Baminda wato bamu da ingantaccen tsaron da zamu iya ce ko da an aiko da waɗannan jami'an tsaro za su bamu wato kariya kamar yanda ya kamata. Gaskiya ba za su iya ainihin bamu kariya ba, wato su ƴan awarin sun riga da sun zama wato wani bangare ne na wato wannan gari wanda da zaran sun faɗi abu to dokan da su suka bamu mun fi amfani da dokan fiye da dokan da wato sojoji ko jami'an tsaro ake suke ainihin kawa duba da wato yanayin yanda al'amuran zabe ke kasancewa na majalisar da bai da za a yi a nan kasar Kamaru musamman na wannan jiha na Baminda. Gaskiya ko da ba a yi zaben ba ko da an yi zaben za dai a ji cewan Baminda an samu sakamako kaza duba da irin zaben da aka yi na shugaban kasa na shekara 2018. Saboda gaskiya muna cikin wani mawuyacin hali wanda har dai muka ce mun fita to za ku ji cewan an yi asarar rayuka, to akan ai asarar rayuka gara mu zauna a gidajenmu hakan zai fi mana alheri.
Mazauna birnin Baminda kamar na sauran yankuna na sashen renon Ingilishi suna cikin tsaka mai wuya musamman a yayin da zaben ke gabatowa. Ƴan awarin Ambazoniya suna kai hari da kuma aiwatar da kisa ga waɗanda ba su mutunta matakin da suka ɗauka ba na hana wa gwamnati haɗa taro kamar da suka ɗau alhakin kai hari a yayin gasar hawa dutsen boya da sauransu. Amma mun so mu samu ƙarin bayani daga bakin wasu mazauna yankin, amma ba su amince ba saboda suna jin tsoro kuma suna cike da fargaba. Maimunatu Sado, sashen Hausa na muryar Amurka daga Douala a ƙasar Kamaru.
To a gaida Maimunatu Sado. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Martin ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
An yi hasashen cewa gagarumar ambaliyar ruwa a jihar Queensland ta ƙasar Australia za ta kai ƙololuwa a yau Lahadi, bayan da kusan mutane 100 mazauna wani gari da ke baya suka koma tudu. Ambaliyar ruwan sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya a makon da ya gabata ta yi muni sosai a garin Brooktown da ke yankin Gulf mai tazarar kilomita 2,100 a arewa maso yammacin Brisbane, babban birnin jihar. Dan McKinley, shugaban zartarwa na ƙaramar hukumar da ke kula da Brooktown, ya faɗa yau Lahadi cewa an kwashe mazauna garin su 97 a cikin jirgin sama a cikin sa'o'i 48 da suka gabata. Matakin ruwa a yankin sun kai a kan tudu da ba a san su ba, kuma garin yayi kama da tsakiyar teku kamar yadda ya shaidawa gidan talabijin na ABC. Ofishin kula da yanayi na Australia yayi hasashen yawan ruwan yankin zai kai kololuwa a yau Lahadi. Yace ambaliyar ta riga ta daidaice da adadi mafi yawa da aka taba samu a watan Maris na shekara ta 2011 na mita 6.78 ko kuma kafa 22.2. A ƙarshe, gabar tekun kudu maso yammacin Florida ta fuskanci matsalar sinadarai masu guba a wannan makon, lamarin da ya haifar da damuwar cewa zai iya ci gaba da makalewa na wani lokaci. Yanayin na yanzu ya fara ne tun a watan Oktoba. An soke gudanar da bikin Beach Fest na shekara-shekara a Florida, wanda kungiyar masu gidaje ke ɗaukar nauyinsa. Bayan da aka gano tare da taimakon ma'aikatar kiwon lafiya ta Lardin Finland cewa da alama ruwan sinadaran na Red Tide za su ci gaba har tsakiyar wata mai zuwa lokacin bikin. Red Tide a halin yanzu tana kan rairayin bakin teku, kuma ana hasashen zai ci gaba da kasancewa a yankin a cikin makonni masu zuwa, inji kungiyar ta masu gidaje ta India Rocks Beach a cikin wata wasiƙa ga jama'a. An share kusan 2 na tarkace galibi matattun kifaye daga rairayin bakin tekun Finland, kuma an zuba su a ramukan zuba shara kamar yadda kakakin gundumar Tony Fabrizio ya shaida wa jaridar Tampa Bay Times.
Murtala Faruk sun yi nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to da kasar kamar sai mu leka jamhuriyar Niger, inda gwamnati ta tsaida farashin aikin hajin bana, lamarin da ya sa masu kamfanonin jigilar haji da umara kira ga gwamnati da taimaka don samar da sauki ga maniyetan kamar yadda sauran kasashe ke yi. Wakilinmu Tamar Abari na dauke da karin bayani.
Koyaya masu kamfanonin aikin haji da umara suka ji da wannan karin kudi da gwamnatin ta yi? Alhaji Usman Soja shine shugaban kamfanin aikin haji da umara na Alhamdulillah ya ce muhimmancin inda za a je din ne abun dubawa,
saboda kin san Hausa suke cewa garin masoyi bai nisa, kuma ko nawa mutum ya duba ya gani ya kashi ya ce ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dakin Allah da ladan da zaka samu na sallah guda tak a harami ko a shabbaki kenan baka waya baya ka tsaya kana ce ana kashi kaza nayi kaza, sai dai saboda yau da gobe ita ta yi karin wasa insha Allah. Tun kama a kaddamar da ma a yanke farashin, mutane suna zuwa suna da sama sosai, kuma suna ba mu bayani abinda hali ya kama za su zo su cika kudaden su.
Shi kuwa Abdulrazzaq Malam Shu'aibu, babban darakta na kamfanin Al-Falalil Haji wal Umara, kiraye ga gwamnati kan ta taimaka ta dauki nauyin wani abin daga ciki kamar yadda wasu kasashe suka yi wa mahajjatan su.
A lissahin da aka yi babu inda aka samu wani cikas a kudin da aka tsara. Yanzu ka dau kasar Gine miliyan 4.345, ka dau Mali ita ma miliyan 4 da jika 166 da yanka, Morocco miliyon 3,700, Algeri miliyon 3,800 da wani abu, kenan dukkan su wa'annan sun yi Niger kudin da suka sa. Kuma Cote d'Ivoire sai aka kawo miliyon 2,100 da wani abu. Me yasa? Saboda gwamnatinsu ta shiga cikin harakai, ta dauke nauyin wasu abubuwa da yawa. Kuma hatta da Mali mun samu labari cewa su ci da alhazan ma suke yi gaba daya. Mu kuma a nan gurin sai dai Alhaji kowa ya dauki guzurin shi. Babban kiran da muke yi, mun sani sare kudin ya kai haka nan, amma gwamnati ta dauke wani abu. Gwamnati ta shiga kasar Niger musulmi ne, 99 musulmi ne. Gwamnati dole ta duba ta dau wani kaso yanda kasashen musulmi suke daukan kaso, su dauke ma alhazai ko ciyarwa ko kuma akan kudin ma ta dauke wani abu. Gwamnati ta zuba kudi ta ce ga an taimaka ma yan kasa, wannan shine muke so.
To ko yaya take wa alhazan da suka yi zubi kuma corona ta hana su zuwa? Usman Soja yayi karin haske kamar haka.
Kin ga barama da aka yi ana cikin miliyan 2,300,000 da wani dan kai, kuma aka zo aka yi karin miliyan 1 ba shi ka 20 da wannan abu haka kadan, kuma suka daure jama'a suka yi tukuru sun san matsayin wurin, kuma wa daga ciki wasu ba su samu tahiya ba alhamdulillah saboda kota ta yi kadan. To amma bana alhamdulillah ko ta wadatu, sai dai matsalar da ake fitan kara rashin kudade a hannun mutane da sauransu abun bai gudana. To dama mu anan da tsarin agency alhamdulillah duk wanda yazo ya bar sama kudi gaya masa muke to kaje ka zuba abin da ake karba na shekaru wanda su gabata idan gwamnati ta hodo firi kuma sai ka zo ka kara ko a rage maka ko ka kara ko kuma in ya daidai za a fito a radio da kawawun yada labaru gwamnati ta yi magana ce ga abin da ta tsaye da firi na haji na bana na kasar mu ta Niger.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari, har yanzu dai muna jamhuriyar Niger din inda gwamnati ta wato har yanzu dai muna to a gaida jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci wato 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan
mutanen da suke ta'addancin ma suna cin riban kan wannan rishin zutuwa tsakanin kasashe. Ka san in suka bugi kasa guda sai su gudu kasa guda, in babu gama hankali babu gama guruwa tsakanin su, kaga kenan in ka zo daidai kasar ka baka iya shiga kasa waje, doka bata baka izini ba. Su kasashe in ya zamanto ba mu gama guruwa ba, in suka bugi kasa guda kasar ta gaya ma waccan a tarbe su a gama guruwa, in wannan abu gama guruwa nan ba a yi shi ba, lalle su za su ci riban kan wannan rishin zutuwa. Ka san kamar yadda ake cewa kana iya zaben wani mutum amma makwabcinka baka iya zaben shi. Allah ya gama ku, to makwabcinka shine babban abu. Kaman kasa tamu da Mali, kasa Burkina da tamu, ko ban mu shiri ko ban mu son juna ma, wannan abu zai sa dole sai mun gama guguwa, sai mun sa hankali tare mu yake su, in ba ka ba za mu ci ba. Kaga lokacin da aka yi kaman aka ro wannan kungiya da aka ce Majestic Sahel, sai aka yi wata rijiyanya wadda take ta ce duk kasashen Majestic Sahel in kasa guda mutum suka buga suka gudu kasa guda kana iya shiga kilometer 50 ba tare da katan ba. Kaman cigaba da aka yi shi ma sai muka ya kufce muna. To yanzu in ba a koma aka yi irin wannan ba, aka gama guguwa aka rika yaki ma tare, abin da ya kamata a yi a rika yaki tare, sojojin Niger da sojojin Burkina da sojojin Mali cikin rindijami guda suna yaki mutanen tare. In ba haka aka yi ba wallahi abin nan nan gaba ma za mu taru mu yi kuka.
Baya-bayan nan babban kwamandan rundunonin mayakan Niger Chef d'état major General des Armées ya kai ziyara kasar Mali inda suka tattauna da takwarorinsa da ma hukumomin kolin kasar ta Mali.
Wallahi wannan abu murna ne, nike tsammani ma an dan dade ba a yi shi ba. Kaman wannan ziyara da shi General Salif Modi ya kai a Mali a Bamako, ya kamata a dauke shi wani abun mahorko ne na ci gaba da aiki tsakani tare. Wannan aiki yakin nan wallahi tallahi sai mun gama guyuwa mu kasashen Sahel, mu makwabta har kasashen teku sai sun zo sun gama. In ba haka ba, kamar yadda suka fara zuwa Benin zuwa Togo za su kai sauran kasashe, dole kenan sai an gama guyuwa, sai an yi kaman yanzu abin da aka yi zato gobe ya wata rana shi ma general na Mali ya zo nan saboda a ƙara gama guyuwa, saboda zuwa da komowa ya zamanto ana ma juna magana kowane lokaci, har abin ya zamanto kaman kowane wata biyu ko kowane wata uku ana taruwa a ga yanda aka yi a gami ake iya sake.
To tattaunawar Sulaiman Barma kenan da masanin tsaro akan wato tattaunawar jami'an Mali suka yi da na Niger kan shawo kan lamarin tsaro a yankin nasu. To shirin na zuwa muku ne ganin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar ko da yaushe za a shafa kan yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma saurin shirye-shiryen mu da suka gabata. To yanzu a nan Washington DC a gwamnati na cewa karfe 11:19 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalan matasa da kafofin sadarwa na yanar gizo. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoriyar shirin. Madalla. To a yayin da al'ummar Najeriya har yanzu ke dakon sauran zababbukan shugabanni a matakin jihohi a kasar, wanda aka daga yin sa a jiya Asabar zuwa na sama, zaben da ake gani ya dau hankalin kasashe da dama a fadin duniya, la'akari da cewa Najeriya kasa ce mai tarin al'umma musamman ma matasa. Cikin wani bincike da cibiyar inganta demokradiya da ci gaban kasa ta gudanar, adadin masu amfani da shafukan sada zumunta a Najeriya da ya karo daga mutum miliyan 27 a shekarar 2019 zuwa mutum miliyan 36 gabanin zaben shekarar 2023. Idan aka yi la'akari da kalubalen da ke tattare da hakan, musamman ma ganin yadda kafofin ke taka rawa wajen haifar da rikice-rikice da barna a tsakanin al'umma ta hanyar watsa labaran ƙarya da ka iya sanya rarrabuwar kawuna wajen amfani da kabilanci da addini. To shirin na wannan lokaci dai ya zanta da wani matashi dan gwagwarmaya Ibrahim Abdulkarim, kana din siyasa kan rawar da kafofin sada zumunta ya taka a zaben na Najeriya na wannan shekara ta 2023, ganin yadda matasa suka yi fintankau a abin da ya shafi fasahar kimiyya na zamani a kasar, da kuma irin rawar da kafofin suka taka a wannan lokaci.
Kowane zamani yana kan kawo sabon abu, kuma idan gwamnati da mutane ba su rungumi zamanin cin ba, to sai a basu a baya. A su wannan yaran sai ya zamana kasar ba ta cigabawa kamar yadda kwakwalen yaran da kuma teknolojin da ke zuwa hannunsu sai ya cigaba ya wuce ita gwamnati. Yanzu misali su kasashen Turai, akwai abubuwa da yawa da ita gwamnatin ma ba za ta bari ka bude ba, ba za ta bari ka tura ba, kuma za a kama mutum a mai hukunci idan ya yi wannan abubuwa. To kan ga sun shirya, suna game da teknoloji din, suna gaba da shi na'urar da ke hannun yaran. To mu kuma sai yaran suna a gaba da na'urarsu a hannu, ita gwamnati tana bin su. To shi yasa aka kasa samun dama, sai zama na kowa na iya rubuta abin da ya ga dama kuma ya tura, saboda ya san babu consequence din yin wannan abu. Misali yanzu idan ka shiga kasashen waje Turai, za ka ga irin shafin na pornography ba ka iya bude shi, saboda sun riga sun kulle shi, saboda kafin su ba yaran su wannan abin su riga su kulle. Sannan wannan social media din da irin tara ka ce kai journalist ne kai ka tura duk abin da ka ga dama, su can yana da consequences. In mutun ya mutu kan wannan abin da ka tura, za a yi maka hukunci. To shi yasa ba sa yi. To amma mu ya kamata a ce gwamnati ya kamata yanzu ta ƙara rarrafawa da gudu ta shiga gaban yaran tukuna, in ta shiga gaban su tukuna, ganin za a iya tsaye da waɗannan abubuwan da waɗannan tura abubuwan da ake yi, da kuma har zai iya tada hankali a cikin ƙasa.
To ya kake ganin irin rawar da waɗannan kafafai suka taka, musamman ma kafin zaben, yayin zaben da kuma bayan zaben?
To ai gaba ɗaya kamar yanzu ƴan ƙananan face tsin, ina ganin sunan suka yi amfani, saboda ba su da kuɗin da za su riƙa biyan waɗannan irin advert ɗin da ake a radio da wannan gidajen TV da manya, kuma shi ne kamar yake social connection ɗin su, shi ya haɗa musu social engineering ɗin da suka zo sun haɗu a wuri ɗaya. So kaga su ƙananan party kamar NNPP da Labour Party da sauran ƙananan gwamnati duka kaga sun yi amfani da shi, da babu wannan platform din da bamu samu ba. Yanzu ka dauka kamar WhatsApp, zaka iya tura sako yanzu a WhatsApp, zai yi reaching out to mutane miliyan 5 to miliyan 10 cikin awa 5 ko cikin awa 10. To kaga an samu dama ce aka samu, kuma in bamu yi amfani da wannan daman ba, to ba za mu samu kanmu inda muke son mu je ba. To duk babu abin da kai dole ne cikin wannan siyasa da aka yi, wanda suka yi amfani da ita daidai sun yi amfani da ita daidai, wanda su kuma za su yi amfani da ita ba daidai ba su ma za su yi amfani da ita ba daidai. Kamar wukati, za a yi amfani da ita a yanka nama a dafa abinci, wanda kuma zai iya daukan ta kuma ya soki, wani kuma ya kai wani lahira. To duka haka abun yake, kamar Qur'ani ne shi ma, wani zai karanta Qur'ani ya samu lada, wani kuma zai yi Qur'ani ya yi tsafi ya rubuta ya kashe wani. Ko wani hanya ka bi, kai ne dai tool ne, a lokaci ne, zamani ne ya zo, ko mai amfani da shi ta daidai ko mai amfani da ba ta daidai ba, amma abin da ake kira shi ne a samu amfani da shi daidai. Ya kamata kuma ya zama tool ne da zai shirya mu zuwa wata election da za a samu a yi, kuma mai holding gwamnatin da ta shigo responsible akan abin da ya kamata. In mun samu wannan abin, to mun samu kanmu dama.
Haka to wani abu kuma da ya ƙara tasiri a musamman shi ne yada wato labaran ƙarya. Zaka gani tun ma kafin ma hukumar zabe ta kai ga bayyana sakamakon zabe ta ne, mutane sun fara yayyada shi, wanda kuma hakan nan an yi ta kokari ganin cewa an dakile waɗannan abubuwa, musamman ma ganin irin abubuwan da za su haifar a samu rarrabuwar kawuna, a samu cin zarafin wani da dai sauransu.
Gaskiya ina ganin ba a samu kokari akai ba, saboda abin da za a yi yake da cika bayani ne. Kin ce mutum ne ya rubuta abu game da ni ƙarya, amma kuma akwai inda na rubuta gaskiya, bai da wani tasiri. Daga zarar aka ji ya faɗi abin da ya faɗi, kai za a je a duba sai a ce wannan ba daidai bane, bai da wani wahala. Abin da ya faru na tura zabe, saboda sun ki ba da IRF shine transmission na result din ne ba ai ba, da an yi transmission din result, duk abin da ka faɗi ya zama ƙarya, ya zama shirimi, saboda kana faɗi an san cewa akwai inda za a je a verify a duba. To shi yasa ba ture ya Google ya yi search engine sai abubuwa da yawa, saboda duk wani abu da aka shigo ana jin yana susar zuciya zaki. So ita internet ba ta da matsala, wanda ke da amfani da ita shi ke da matsala. To shi yasa ake kira mata doka a gefenta in ka samu mata doka to duk wata matsalar da take da shi ta social media zaka iya samu zaka rubuta
to kana ganin kenan a takaice a duk da dokoki ko kuma in ce matakai da ita gwamnati tace ta dauka da kuma sauran hukumomi masu ruwa da tsaki ganin cewa waɗannan kafafai ba su yi tasiri ba wajen bayyana karnamin ƙarya da kuma batanci a yayin zaben nan
eh gaskiya mataki kawai shine ko da yaushe ka zama da ka zama alternative truth ko da yaushe ka zama akwai ka buƙatar da gaskiya duk inda nace wani zanje in duba in samu yau da ayin transit tun da aka fara tunanin nan gwamnati ta gano cewa ana tura digital an tura a 2011 an tura a 2015 an tura a 2019 to sai aka zo aka ce tun da akwai ana tura me yasa gwamnati ba za ta iya bada platform ba ya zama akwai portal wanda kawai da kowa ya tashi da safin ana gama duk wanda ya gama ana gama kafin ka tura naka tunda dama nasu zaka amfani da shi suna gama rubuta kai ma ka gama rubuta suna tura kai ma ka tura shikenan in ka zo ka gungo ka ce ai mun cika za mu PDF sai wani ce mai ƙarya kake yanzu na duba ainak ainak ta ce kaza hukaci shikenan
to daga ƙarshe kana ganin cewa waɗannan kafafai sun taka rawa wajen nasarar wannan zabe ko kuma aka saka
sun taka a wurin campaign kuma sun taka a wurin samun natsuwa da dan takarar da suke so sun kuma samu wurin yada manufan wannan dan takarar da suke so kuma ya kai lokacin da sun samu ya taimaka har mun samu yanzu ɗan takara manya guda hudu da kuma da muke samu kawai guda biyu to kaga sun taimaka sosai inda kuma suke neman su ƙara taimakawa shine gwamnati ta ƙara musu da irin waɗannan wuraren kamar na IRF inda za a tura in suka samar da wannan suka samar da wannan dama to zai zama ƙananan parties ma suna exhaust da wani abu sannan kuma gashi an koma yanzu ana transfer din kuɗi so ba duk waɗannan abu in ka hada su riɗe za ka ga akwai abubuwa da yawa akwai basira na wannan samar da wannan abu amma ana son dagewa ta gwamnati da tabbatar da abin da aka yi wanda ya laifi kuma a kunta shi saboda akwai dokoki wanda duk in kai wanda ba daidai ba za a kama ka to duk wanda kuma ya san abu za a kama kuma idan an hukunta wani to insha Allah za a ga cewa bai ba
madalla to masu sauraro da haka kuma muka zo ga karshen shirin na wannan lokaci idan Allah ya kai mu daga mako na gaba abokiyar aiki na Halima Abdulra'uf zata na kawo muku shirin yanzu a madadina da sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da baki daya bisalam
To madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma lokaci ne da zan zaku lokacin daga cikin ra'ayoyin da ku masu rauki aiko mana ta email don karanto muku. To sakon mu na farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga. Yace muna jinjina kungiyar Bajoga East Consultative Forum da kungiyar Funaka Higher Education Consultative Forum a bisa hadakar da suka yi don wayar da kan daliban da za su zana jarabawar JAMB ta yadda za su yi jarabawa cikin tsari da kuma fahimta. Sai kuma sakon mu na gaba shi kuma tambaya yayi ga babban bankin Najeriya CBN da gwamnatin Najeriya yace ya kamata ku fitar da mu cikin duhu fa. Shin wai mu ci gaba da karɓar tsafin kuɗi ne ko ko har yanzu suna matsayin takarda a wurin ku? Sako daga Shehu Adamu Rajau. Sai kuma sakon mu na gaba yace gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kamata ka sani cewa korar kwamishinan ayyukan jagororin wasu ma'aikatu da kake tamkar bugawa kanka da jam'iyyar ka APC wuka ne duba da yadda zaben gwamnati ke tafi. Sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban muryar jama'a. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To sarfilo a takaice ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin wani rahoton tsaronta na Siriya jiya saboda cewa har yanzu dakarar rukunin Wagner na Rasha ne ke rike da ɓangaren gabas na birnin Bakhmut na Ukraine yayin da su kuma dakarun Ukraine suke rike da iko a ɓangaren yamma. Rahoton ya ce kogin Bakhmut da ya ratsa ta birnin Donbas yanzu shi ne bakin daga kuma layin da yake da wahala ga dakarun na Wagner su iya tsallakawa kasancewar Ukraine ta tarwatsa wasu muhimman gadoji a 'yan kwanakin baya. Koriya ta Arewa ta yanke shawarar ɗaukar muhimman matakan jurewa yaƙi kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana a yau Lahadi kwana ɗaya kafin Seoul da Washington su soma atisayen soji mafi girma a cikin shekaru biyar. An cimma matsayar ne a wani taron hukumar kula da sojoji ta jam'iyya mai mulki wadda shugaban ƙasar Kim Jong-un ya jagoranta a cewar babban kamandilancin labaran ƙasar ta Koriya.
To madalla masu sauraro da haka ne muka kakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe Litinin da sabon karfe shirin na safe idan Allah ya kai mu za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka wajen shirin ya zo gare ku sai kuma Baya Komai Kerim wanda ya haɗa shirin da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.